mata masu rauni ne, saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne, wallahi maza suna da haɗin kai, sai kiga sun haɗu sun yi maka ta a kai, wanda sai kaga su suka kai nasara kai baka yi nasara ba. Mu kuma matan a taimakon mu sukocin ɗin ƴan uwanmu mata ba ma yin haka.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barka mu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Najeriya ta keɓe ranar 27 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar ƙananan yara, ranar da ake karrama ƙananan yara da ke makaranta daga ƙasa zuwa matakin sakandare. Za mu ji abin da waɗansu malamai mata ke cewa dangane da wannan ranar. Yau ma muna tare da Zainab Muhammad Bununu, wata ƴar fafutukar kare haƙƙoƙin mata matashiya daga jihar Bauchi. Za ku ji abin da take cewa dangane da koma baya da mata ke samu a fannin siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. A Najeriya sun shafa kusan shekaru 60 suna bakin ranar ƙananan yara duk 27 ga watan Mayu, sai dai kamar yadda malaman da kallabi ya zanta da su suka bayyana, ranar ba ta da wani tasiri a rayuwar yaran ko kuma makomarsu. Malama Hawwa Lawal Jibrin da Hadiza Tata Gwani sun share sama da shekaru 53 tsakaninsu suna koyarwa. Za a iya cewa sun gajiya, sun ga yau a fannin ilimi. Ga abin da suke cewa.
Ni ban ga amfanin wannan rana ba ta ranar yara. Menene amfanin faritin da ake mayara? Me ake so su benefita a kan shi wannan faritin? Ai, idan ana so a ce wannan ranar yara ce, sai a samu wani abin da za a yi na musamman wanda zai zama positive impact a cikin rayuwar yaran nan. Kuma in aka ce faritin nan, ba kowa ke zuwa ba fa. Wasu ake warewa daban a ce an tafi da su wurin fareti, su sauran yaran suna gida. Wani daga nan ya tafi yawon shi ba a san ma inda yake ba, sai dare ya dawo. To ka tafi fareti, kawo ni tun daga fitowar rana har zuwa haduwar ta, kila tun ƙarfe 6 kana wurin fareti har ƙarfe 3, baka ci baka sha ba, kai ba a koya maka ba, kai ba a baka wani abin da zai zama wani abin da zai iya tasiri a rayuwarka a kan shi ba. To sai in ga miyan basu da yin shi, bai da wani benefit a cikin rayuwar yara, tunda ba abin da suke karuwa da shi gaskiya.
To malama Hadiza, inda a ce gwamnati za ta nemi shawararki da yake ke ma kina malaman makaranta, mene ne za ki so ki ga an yi na daban da wannan ranar za ta yi tasiri?
To ni ma dai abin da na ga wanda ya kamata a ce za a yi wa yara abin har yi tasiri, ya kamata a ce kamar yaran an ɗaukaki an girmama su, an ba su abubuwa kamar yadda ita malama Hawwa ta faɗa. Kuma gaskiya ne, yara za su je ne su sha rana a wajen babu ci babu sha tukunna. Wasu ma in suka tafi tun safe akan tashi kamar ƙarfe 2 a dawo, haka yin kamar ƙarfe 1 haka a dawo gida, daga baya kuma a ce su koma da yamma kuma su za a yi wani wasanni da sauransu. To a hakan wasu yara ma ba sa dawowa gidajensu, za su zauna a wajen su ce sai sun jira an gama, za su zauna da yunwarsu da ishuwarsu. To da a ce za a tallafa musu da wani abin da za a tarareye su a wajen a ba su statistics, to a nan kaga yara ma za su ji ƙwarin gwiwa yin abubuwan. kawai dai ni abin da na gani kenan. Sauran kuma yara ma wanda suke gida, wasu sukan bi su a hakan ma, ko da ba sa fiti, za su bi su suje kuma iyayensu ba tare da su sani ba. Ni dai gwamnati ko mi ke ba. Za a yi wannan rana da aka keɓance ta ranar yara, to a kyautata musu, a bayar da abin da za su ci su sha, to a nan za su ji daɗin abin.
Malama Hawwa, na farko dai ku iyaye ne, na biyu ku kuma malaman makaranta, ku kuna da wani ikon faɗa aji game da wannan lamari ko kuma wannan tsari?
To, ai ikon faɗa aji gwamnati kaɗai ke da ikon su faɗa su.
Amma kuna da ta cewa?
Malami, to ai shi malami aka ɗauke shi a cikin aiki. Za ka ga shi malami wa shi da shi da babu kuɗi ɗaya suke a wurin aiki. In ma ka ce kai malami ne a wani wurin ka je sai a kalle ka a raina ka. To ina ga a ce ka da abin cewa me za ka ce a wurin tunda ba a kalle ka da daraja ba. To sharar me za ka faɗa wanda za ta tasiri a bannin mutane. Ai babu ita.
Bari in zo gare ki Malama Hadiza. Yau da muke hirin nan an tsunduma yajin aiki a Najeriya. Yi mun bayani akan yadda wannan yajin aiki ke shafan harkokin ilimi. Kama daga firamare har dai kowane mataki na tsarin ilimin Najeriya.
To gaskiya kai na shafan tsarin ilimi. Saboda yajin aiki ne in an yi shi yara ba za su ko wasu ma yaran daman akwai yaran da suke son irin hakan ta kasance saboda ba za su samu su zo makaranta a koyar da su ba. Ba sa son zuwa daman. Amma yaran kuma da suke son karatu. Irin wannan yajin aikin yana don kwafar da su. Su ba su samu karatu ba. Su ba su zauna a gidajensu ba, suna yawo. Mu dai gaskiya wannan yajin aiki mu ba ma ganin tasirinsa a sa'in yara, saboda koma bayan ilimi ne a yara har ga Allah, ba sa samu a koya mu.
Malama Hawwa, ni ma ƴar Katsina ce kamar ki. Menene kike gani yake kawo koma bayan ilimi musamman arewacin Najeriya wanda kowa ya sani?
Abin da ya kawo koma baya a ilimi a cikin arewa abu biyu ne zuwa uku. Na ɗaya, malamai suna buƙatar su ma a koyar da su. Ka je ka yi NCE, ka taho ko ka yi digiri, ka yi first degree ɗinka a education. Ka zo ka fara malanta, babu wani training da ake baka. Ilimin da ka taho da shi ɗin da kake ta amfani da shi. Ba a yi advancing ɗinka ba zuwa wani level ɗin. To wani abu shi ma yana kawo koma baya. Sannan population ɗin yara a cikin aji. Daidai yanzu ana samun sauƙi, ana samun gine-ginen azuzuwa da ake yi. Makarantu ga ana ta gine-gine infrastructure. So amma shi ma duk da haka akwai yawan populations na yara wanda malami ɗaya bai iya handling. A ce kana samun yara fiye da 50 a aji. At least in an baka aji yara 50 su za ka iya monitoring su. Su za ka iya controlling su. Amma an baka yaro fiye da 50 ta yara ka kai controlling. Dole abin zai kawo ci ba koma baya da yawa cikin ilimi a arewaci. Sannan abu na uku, kamar da kika magana, mu yaranmu a yanzu sun riga sun samu ransu wani abu ne na daban. Wani yaro bai damu ya zo makaranta ba, ko a yi yaya ba abin da ya dame shi. Ya riga ya san at the end in ya zo jarabawa za a taimaka mashi ya ci jarabawan shi ya tafiye shi. Za a taimaka mashi ya samu admission university ya tafiye shi, ko in secondary ne za a bayar da samu admission ya tafi. Su kuma malami ga su nan, Allah na tuba. An ba ka albashi, ba a yi wani abin da za ka ji daɗin albashin ka ba, za ka ji daɗi ka koyar su ma yaro shi ma ya iya. Za ka ga to ai nawa ake ba ka? Nawa ne albashin? Ai bari kawai in je in zama na nima. Ko kuma an ɗauke ka an kai ka wani ƙauye ne wanda ba ka iya zuwa, to ta yaya za a ilimi ya je wurin? An ɗauki wanda ke Katsina yanzu, an kai shi Safana a ce ya je aiki, ta yaya zai je ya kicin a wurin? Ta yaya zai je ya koyar? To dole ma ilimi ya koma baya, ya ja baya sosai a arewa.
Inda gwamnati za ta nemi shawarar, menene kike gani ya kamata a yi? Wani mataki za a ɗauka na inganta harkokin ilimi a jihar Katsina da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya?
Ni abin da zan ba gwamnati shawara abu biyu ne. Na ɗaya dai fuskar albashin malamai. Akwai abin da malamai suke cewa shi aiki malami ba ka iyawa, ba ka gama, ko ba a yaba maka. To ya kamata a ce gwamnati ta kalli wannan. Abin da malamai suke da abin da za ka ga mutum yawancin manyanmu sai da suka fara malanta suka zama wani abu. Za ka ga wani ya zo saboda aikin malanta shi ne komai sauƙin samu. Da ya shiga ya fara sai fara hangen wani abu can, da ya samu sai tafi. me yasa saboda an ga albashin ma'aikaci bai da wani barana gare shi saboda an baka albashin nan shi kadai ne aka dogar ba wani allowance ba komai ba wani hazard ba komai wanda ko malami kike cikin hazard tunda allin nan da ake amfani da shi yana affected din idanun mu za ka hi malami ya kai wani lokaci har amfani da shi to ya kamata gwamnati ta duba a taimaka malami a ƙara mishi albashi kuma duk abin da malamin nan yake yi saboda ƴaƴan mu muke mawa kuma saboda kanmu malamai abu na biyu kamar da ni magana na roƙonin kuɗi yaran mu a ba su a taimaka a ba a inganta musu wurin zama a tanada musu wurin zama a cikin aji in aka yi haka an wadatar kuma workshop da nace a dinga training din malami yana da kyau a dinga workshop ma malamai wanda shi zai ƙara musu sanin abin da ma ba su sani ba wanda ma suka sani ya kwanta musu za a ƙara tada musu wannan abubuwa nake so gwamnati ta duba ta la'akari da shi a taimaka mu domin mu samu ci gaban ilimi a cikin ƙasa a cikin jihar mu da kuma ƙasar mu gabaki daya
madalla shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC idan kuna biye da shirin a makon jiya muka karbi bakuncin Zainab Muhammad Bununu wata ƴar gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata wadda take sha'awar ganin mata sun shiga siyasa dumu-dumu a yau ta bayyana abin da yasa mata suke baya a fannin siyasa
koje yau amma ana daukar mu mata masu rauni ne saboda haka idan abu ya faru in dai akan mace ne wallahi maza suna da hadin kai sai kiga sun hadu sun yi maka ta akai wanda sai kaga su suka kai nasara kai baka yi nasara ba mu kuma matan a maimakon mu supporting din ƴan uwan mu mata ba ma yin haka mun wawo karan kanmu muna da matsala saboda me yasa saboda mazan sun riga sun farraka mu ya mace ba za su yi supporting ya mace ƴar uwanta ba ina yi kamar ita wannan ƴar majalisar jiha ɗin da ake magana a lokacin ni ma na yi taɓa yin magana a lokacin yanda aka yi mata aka yi waje da ita ɗin tun da yanda kowa yake da ƴancin da zai tsaya ya yi maganarsa ita ma ta yi maganar ta sai a ba ta damar ta yi maganar ta in bai zo daidai da yanda tsarin doka ya ce ba tukunna a ce za a yi hukunta ta amma da yake ɗa mace ne shiru kake ji amma in da wani ɗa namiji ne hakan ya kasance da shi zaka ga an yi ta kuma za a san a ɗauki mataki a
yawa to me yasa mata idan suka samu suka ga mata suna fuskantar irin wannan kalubale ko kuma rashin adalci me yasa mata ba sa ɗayin daka ko kuma su dauki matakin nuna goyon bayan ƴan uwansu mata
kwarai da gaske akwai rashin goyon bayan mata a ni kullum ina fadan cewa ko siyasan kasar na ne wallahi idan har mace za ta fito ta tsaya ta zaɓi ƴar uwanta mace ko shugaban kasa ne mata za su yi dan aka tsare mu masu zuwa su yi zaɓe wallahi mata ne matasa kuma ƴaƴan mu ne duk inda mace take matashi yana tare da ita saboda ya san cewa ita ne tausayi ne kuma za ta masa adalci saboda haka mu mata mu ne ba mu goyon bayan ɗan uwan mu mata shi yasa abubuwa mu suke tafiya wani iri kuma hakan ya samo asali ne game da cewa ko ɗan jin kishi ne ko menene duk kuma an ce wai kuma Hausawa suna maganar cewa ciwon mace na mace ne amma ba sa duba su la'akari da wannan cewa ciwon mace na mace ne har ki goya wa ƴan uwarki baya wallahi ni a kullun ina fadan cewa in dai har ƴa mace za ta fito ta ce za ta goyi bayan ƴa mace ƴar uwanta ba abu ba inda ba za mu kai ba mu mata
to
wasu abubuwan za ku same shi da sauki da izinin Allah
to bari in koma kan batun tsayawa ki takara yi min bayani akan ainihin gwagwarmaya da kika a wannan kuma me yasa baki kai ga nasara ba kuma daga wancan ta tsayawa takaran kin hakura kenan ko kuma akwai ki da niyya ci gaba da wannan fafutuka har sai kin kai ga nasara a wannan mataki
a wancan lokacin da na tsaya takara mun fara kamfen da sauransu to sai aka zo aka rushe maganar zaben kananan hukumomi abin da yasa kenan duk bamu kai wani labari ba amma na dan fuskanci matsaloli haka yaya ina amace Bahaushiya zan tsaya takara a karuwanci ne a menene irin kalamai da marasa daɗi wanda zai zubar maka da mutunci ba irin wanda ban fuskance shi ba amma ni tunda na san cewa na yarda da kaina a kullun dama abin da nake faɗa kenan yadda da kanki kuma ki san cewa za ki iya kawai yadda da kanki in kika yadda da kanki to za ki iya yin komai in ji ta ɓangaren ci gaban rayuwa ne kuma al'umma su amfana ki yadda da kanki farko in kika yadda da kanki komai za ki iya ni ban damuwa da duk wasu kalaman da ake faɗa ba to amma sai aka zo aka ce an fasa maganar mazaɗan ƙananan hukumomi sai aka naɗa kantumomi shine abin da ya kawo mana abin nan kenan
to kan tomomi kin gamsu da yadda ake zaben domin wannan affirmative action din da mata suke maganan samun a basu kaso 35 cikin 100 din nan ba wai sai ma an tsaya takara ba wannan ma ya hada da guraben shugabanci da gwamnati suke bayarwa ko kuma ake a hukumance da gwamnati take bayarwa a jihar Bauchi ya lamarin yake
to alhamdulillah a jihar Bauchi wannan karo kaman a yanda nake fuskanta an samu ci gaba dan shi ne girma gwamnatin jihar Bauchi gaskiya ya dan yi kokari ya babbawa mata matsayi sosai gaskiya mata suna nan a cikin gwamnatin sa ba kaman sauran gwamnatocin da suka cuɗe ba gaskiya ana dan samun ci gaba amma mu muna buƙatar ma taro ya ci haka muna buƙatar mata su zamanto an daɗa samun cewa mata sun kasance a cikin gwamnati sosai ba wai a ringa cewa wai kuma ni a koyaushe ina faɗa cewa ba abin da za a ba wa mata fa ba wai ko alfarma ne ba fa sun cancanta ne a ba su kasancewar su ma suna cikin al'umma kuma mutane ne kuma su ma suna buƙatar yadda ɗa namiji yake buƙatar ya yi rayuwa haka ɗa mace ma take so ta yi rayuwa to saboda haka ta cancanta ne a ba ta ba wai ko alfarma ba ne.
Thank you.
Allah sa hakar mata a Najeriya da sauran kasashen duniya na ganin an dama da su a harkokin mulki da cimma ruwa. Nan kuma zamu ji sa'aya a shirin wannan makon, sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da zamu karɓi bakuncin Madam Helen Bako, wata ƴar Najeriya da ta shafa sama da shekaru 30 tana aiki a fannin harkokin kula da al'umma a nan Amurka. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Zainab Muhammad Buminu da bakin da muka gayyata a wannan mako Malama Hawwa Lawal Jibrin da ke malinta a Katsina da kuma Malama Hadiza Tasha Gwani wadda take koyarwa a Azare Jihar Bauchi. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.